أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة مدساك كسن شوا أولا في لمي البركة نا رأيوا أبركوي da yake zuwa muku daga wannan gidan radio mai albarka na Dala FM wanda muke tattaunawa akan abubuwa na kwarai da ya kamata mu yi koyi da su a rayuwa don mu amfana idan ba a manta ba a satukan da suka gabata mun ainihin wato dakata ne akan gabar da muke bayani akan falala da darajar sayyidina Uthman ibn Affan khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama na uku kenan bayan Abu Bakar da Umar shine sai Uthman na uku Allah ya kara masa yadda muna tsintan abubuwa da zamu yi koyi da su a cikin rayuwar wannan bawan Allah dattijo Sayyidina Uthman ibn Affan sirikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin tarihin Sayyidina Uthman malamai marubuta da kuma hadisai ingantattu sun zo masu tarin yawa da suke bayani akan cikin sifofin Sayyidina Uthman mutum ne mai jin kunya wanda yau insha Allah za mu yi bayani akan kunya me ma'anar kunya da falalar kunya da kashe-kashen kunya sannan me matsayin kunya a addinin musulunci wanda yau wasu suke sakaci da ita suke wasa da ita har ma ka ga mutum yana alfahari ma ana ce da shi mara kunya kuma yana jin dadi yana tutiya da wannan rashin kunya din Sayyidina Uthman mutum ne mai kunya abinda ake nufi da kunya wato shine kishiyar wato kamar a Hausa kace tsagiranci da wauta da kuma bushewar ido diddul waqaha ana fassara kunya da tuba tuba ma ana ce da ita kunya idan mutum yaji kunyar ubangiji yana jin tsoron gamuwa da Allah kada mai azaba shi ma ana ce da shi kunya kamar yadda Ibn Manzur ya faɗa Allah ya masa rahama jama'a kunya wani bangare ne na imani al-haya'u shu'batun min al-iman al-haya'u shu'batun min al-iman kunya wani reshe ne daga imani Nana Aisha ta ruwaito cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ina zaune rigarsa ko mayafin da yake rataye da shi da ya lullube jikinsa ya yaye ta bangaren cinyarsa mana cinya annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayyana yana cikin wannan yanayi sai ga sunan Abu Bakar ya shigo sai aka yi masa izini ya shigo ya tarar da manzon Allah a cikin wannan yanayi cinyarsa a bayyane sai ga kuma sina Umar shi ma ya sake shigowa a cikin wannan yanayi annabi dai sallallahu alaihi wasallama bai canja yanayin ba yana zaune ana can sai ga sayyidina Uthman ibn Affan ya yi sallama zai shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage rigarsa ko wannan mayafi sai lullube wannan wuri nasa da ya bayyana na cinyarsa Aisha tana kula mata annabi sallallahu alaihi wasallama tace lokacin da suka tashi suka tafi na kasa hakuri sai da na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nace da shi ista'azana alayka Abu Bakr wa Umar فأذنت لهما وأنت على حالك أبو بكر يعني مئذننك عمر يعني مئذننك زي شغو ولنك duk kai musu izini suka shigo kana cikin yanayin da kake cike ba ka lullube cinjarka ba falamma sta'azana usman arkhaita alayka thiyabaka yayin da sayyidina usman ya nemi izini ya shigo sai kai maza maza ka lullube cinjarka da suturarka me yasa kai haka babana yazo baka rufe ba ga umaru ya shigo baka rufe ba amma ga sayyidina usman sulkinka sai ka lullube sai manzo Allah ya ce ya Aisha ala astahi min rajulin wallahi innal malaikata tastahi minhu ya Aisha yanzu bazan ji kunyar mutumin da wallahi malaikun Allah ma kunyar sa suke je ba wannan hadisi Imam Muslim ne ruwaito shi idan aka koma cikin sai Muslim akwai babi musamman da Imam Muslim yayi babu fada'il Uthman koma cikin muslim masha Allah ka gani kaga falalar sa wadin insha Allah ta'ala mun samu dama ko zuwa sati mai zuwa da yaddar ubangiji za mu koma mu gani mu tsuntsunto abubuwan da sayyidina Usman sayyidina Imam Muslim ya bayyana na falalar sayyidina Usman ibn Affan Muslim ya ruwaito riwaya makamanciyar wannan a cikin sahihin sa wanda Allah yake cewa bazan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah ma wallahi suna jin kunyar sa ba sai da annabi yayin rantsuwa ya ce wallahi innal mala'ikata tastahi minhu nana Aisha wannan abu ya bata ma kita ce a yanzu ya manzon Allah al mala'ika tastahi min Usman yanzu mala'ikun har kunyar sayyidina Usman suke ji mala'ika yana jin kunyar sayyidina Usman wan nabi yastahi minhu kuma ga annabi yana jin kunyar sa Allahu akbar Allahu akbar ba wai sarakutar kadai ta sa shi manzon Allah yake jin kunyar sayyidina Usman ba la mala'ikun Allah ma suna jin kunyar sayyidina Usman yanzu masu suka akan sayyidina Usman da masu yin karerai akan sayyidina Usman ba za su ji kunya ba zamu zo insha Allah zamu kawo maganganu da karerayin da ake ta danganta wannan bawan Allah masu kokarin la'antarsa ko zagin sa ba mamaki da yadda mutum ya kai da matsayi da daukaka dole kuma ya samu makiya da kuma wanda ba sa son sa da za su rinka sukar sa anan abin da nake son mu fahimta mu tsinta ya ku ƴan uwana masu saurare masu albarka a wannan hadisi yana nuna mana wata irin ɗabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar ɗabi'a wato yana da sakewa ga sahabbansa kuma suna kawo mai ziyara har gida sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan wannan kuma yana nuna mana ashe duk matsayin su duk yadda suke da daraja ba sa shiga kan shi sai sun yi nemi izini ashe bai kamata mutum ya rinka barin gidansa ana shiga kamar tasha ba kaga tasha dai ba a excuse tasha ba a neman izini idan za a shiga shiga kawai ake yi to bai kamata mutum ya rinka barin gidansa ana shiga kansa ko ofishinsa ko wurin sana'arsa ana afka masa ba tare da an nemi izini ba akwai hadari musamman a cikin irin wannan yanayi na ban tsoro yanayi na firgici yanayi na damuwa da ake ciki wallahi mutane su rinka rufe gidajensu su rinka taka tsantsan a daina barin kowa da kowa yana afka ana shiga gida kuma ko ƴaƴanmu ne da muka haife su mu rinka koya musu tarbiyyar sai sun nemi izinin mu kafin shiga gidajenmu idan mun yi wannan mun yi sunna in mun yi wannan kuma mutuncinmu da darajarmu zai tsira mun sha fada muna maimaitawa an samu iyayen da ƴaƴan sun afka musu a yanayin da bai kamata su tarar da su ba kaga da ya je ya afka ya tarar da ubansa yana cikin wani irin yanayi bai sa wata suturar kirki ba kaga da ya je ya tarar da uwa tana ta cire kayanta tana kokarin yin kwalliya tana shafe shafe a jikinta tana cikin wani yanayi da bai kamata wani ya ganta ba a duniya amma da ya je ya shiga saboda ba akwai mai tarbiyyar sallama ba wal iyazu billahi akwai dan da ya je ya afka ma ya tarar da uwar da uban suna tare a kwanci a shimfiɗa guda kuma ya tsaya yana musu magana a haka suna kallonsa yana kallonsu wannan wani irin maguzanci ne wannan wani irin maguzanci ne wannan ya kamata mutane wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan ai bai kamata ba bai daɗi ba
akwai wanda ya shiga da yaje ya tarar da su din sai suka ta suka rusa suka ruga da gudu kowa yana kokarin neman mayafi da zai rufa a jikin sa me ya jawo muku kun bar ayan ku suna shiga wurin ku ba su muku sallama so amfanin wannan fadakarwa daman shine idan mun karanta tarihin magabata mu samu abin da zamu tsinta dan mu gyara halayen mu da dabi'un mu ashe annabi ana zuwa wurin sa amma ana neman izini kuma duk matsayin mutum sai ya nemi izini kar ka bari wani yana afka ma gida saboda shi wane ne baya neman izini kuma akwai wata dabi'a da muke da ita mu Hausa Fulani wanda ya kamata mu ji tsoron Allah shi ma mu gyara wai mutum wai in gidansa ne wai ba zai sallama ba ko kuma in gidansu ne ba zai sallama wai sallama wai sai ba kowai kowa ya faɗi wannan a ina aka faɗa Allah cewa wai za ta khaltum buyutan buyutan fasallimu ala ahliha idan za ku shiga gidaje ku yi sallama wa ma'abuta gidajen bai ce banda uba ba bai ce banda dan gida ba bai ce banda yar gida ba bai ce banda aboki da abokinsa ba bai faɗa ba amma yanzu al'adar mu da yawa yawa wai kaga wai aboki da aboki wai sai dai ka ganshi a ɗakin abokin shi ko falon abokin shi ya afka wannan ba didi bane ko kaga mutum ya so wai gidansa wai shi bai yi sallama ba wai mai gida ne wai bai zai sallama ba shi ya fi ƙarfin yi sallama kaga mutum ragagau rababe ya danna ya shiga gida in an yi magana a gidansa ne ai saboda gidansa ne bai zai sallama ba to gaskiya ka saba alqur'ani mai girma sai dai mutum ya shiga na gyaran murya ka ji gaba ba ya dawo a ruga da gudu yara suna gudu suna tafiya abin nan mata ana shi kowa ta shiga ta abin nan an tsorita ga alaji ya dawo ha ba alaji alaji da ake so idan ya dawo yara su bi shi da gudu suna runguman sa mata suna kama shi suna karban abin hannunsa ana murna ka dawo kai kuma yanzu in ka dawo gidanka gudu ake yi anya wannan al'amarin yayi kai da yake kamata in an shigo ana lale maraba ana jin daɗi na farko ka shigo wa mutane cikin ni'ima kuma ka musu assalamu alaikum ka koya musu tarbiya amma yanzu wai kai gidanka sai dai ka rinka afkawa kana shiga wai kai kafi karfin kai sallama to wannan ba musulunci bane ba addini bane sunan wannan maguzanci mu yi kokari mu gyara sallama addini ne zamu zo insha Allah wata gabar magana da zamu fada da bayani akan wannan insha Allah to zamu tsinci wannan sannan ashe akwai mutanen da bayin Allah ne da matsayinsu ya kai ga har mala'iku ma suna jin kunyar su idan an tambaye ka a duniya wani mutum ne wanda hatta mala'ikan Allah ko mala'ikun Allah kunyarsa suke ji shine sayyidina Uthman ibnu Affan duk duniya shine Allah ya bashi wannan matsayi da daraja Allah ya kara wa sayyidina Uthman karama da daukaka manzo Allah ya tabbatar daga bakin da baya ƙarya bakin da baya da na sani sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya faɗa yace mala'ikun Allah wallahi innal mala'ika latastahi minhu wallahi mala'iku suna jin kunyar sayyidina Uthman haku ai matsayin ya kai Imam al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yadda yake faɗa wata rana cewa an ambaci sayyidina Uthman da tsananin kunyarsa yana da kunya haka ce wallahi in kana la yakunu fil bait sayyidina Uthman yakan kasance a gida kofa a rufe amma wallahi idan zai yi wanka baya iya cire suturar da ke jikinsa yana jin kunyar ya kwabe kayansa ya watsa ruwa daman magana wanka tsirara zigidir Usman baya yi sayyidina Uthman mayafi ne a lullube a jikinsa haka zai zo ya watsa ruwan sai ya gama ya cire ya gugguge sa wani shine ya faɗa ya ce tun da ya mu baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hannu da manzo Allah ya ce hazihi yadu Uthman ya ce wallahi ya daina taɓa al'aurarsa da hannunsa na dama sam kuma baya kallon al'aurarsa ya sa ido ya kalli al'aurarsa baya yi amma yanzu kwatanta da ɗabi'a da halin da mutanen mu suke mutum wai zai kwanta a gida sai ya yi zikir yanda kake ake kwabe biredi a leda mutum haka zai kwabe kansa yazo izuba ba ruwan sai ta zurga zurga kuma a cikin dakin sa ai ya kamata mu ji kunyar Allah ai ko dan wani ba dan yafa ko da an cire kaya a dan samu tawul a yafa ko dan zani a daura ko kaga mutum matashi ne a dakin sa wai ya zai kwanta bacci wai sai yayi tsirara da gidir Allah ya sauke ba shine wani bawan Allah ba wata ran barayi suka shiga masa gida Allah kiyaye suka je suka same shi zagi dar sai ya ji ana dukan sa ana cewa tashi ka sa wando ta'uzu billah tashi ya miƙe a rude ya rasa ma ina zai sa kansa ya tarar da dan fashi a kansa ga tsiraici ga wannan to shi yasa yana da kyau koyaya mutum ya ringa dan yafa wani abu koyaya yake a dan yafa a ajiye kusa da kai a dan ajiye dan abu da zaka yafa a jikinka so sayyidina Usman ar-Rawayti kamar da Imam Hassan al-Basri ya fada ko daidai da saboda kunyar da yake da shi yayi sutura da ke jikinsa ma ba zai iya yi ba kuma fa ku lura da wani abu guda ma fa yana cikin daki kofa a rufe fa yana jin kunyar wannan haka zai lulbe kansa yana a boye yi wannan abu haka Imam Ahmad ya ruwaito wannan kissa din so jama'a mu sani cewa kunya din nan addini ne kunya din nan addini ne kunya malamai suka ce kala biyu ce akwai alhaya algharizi akwai alhaya almuktasab akwai kunya wacce take wato daga garizan mutum take addashi take a jikin mutum haka Allah ya yi shi mai kunya ne akwai kuma muktasaba wacce neman ta ake yi kokari ake a samu ta wani zaka ga ɗabi'ar sa yadda Allah ya yi shi mutum ne mai jin kunya haka yake ba wai dan ya karanta hadisi da yace ayi kunya ba ko aya da tace ayi kunya ba a'a ɗabi'ar sa haka mai kunya ne akwai kuma wanda mutum kokari yake ya koya wa kansa kunya din malamai suka ce manzon Allah ya hada waɗannan sifofin guda biyu alhaya'ul gharizi da kuma al-muktasab da bin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da su ya sifanta da sallallahu alaihi wa sallama so anan abin da ake so a nuna mana shine idan ma mutum ya zamanto bai da tagariza din to ya zam ya nemi muktasaba muktasaba ita ce wacce ake neman ta kunyar da neman ta ake yi wacce neman ta ake sai mutum ya neme ta yayi kokarin ya zai samu kunya akwai abubuwan da suke koran kunya ya koyan wana kwata-kwata kore kunya suke daga jikin mutum ko daga ɗabi'ar mutum Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani yake faɗa cewa wato saban Allah yana koran kunya anan abin da muke so mu ce duk mutumin da irin gumi saban Ubangiji yana yi to wannan ka sashi a layin wanda kunya zai za ta tafi daga gare shi kunya ba sa haduwa da sabon Ubangiji shi yasa malaman suka ce yana daga cikin ukubar da sabon Allah yake jawo dan adam shine zihabul haya sabon ya kore maka jin kunya wanda wannan kunya din kuma ita ce maddatu hayatul qalbi ruhin rayuwar zuciyar dan adam kaga dan adam kai kana so ka rayu ko gonarka kana so ta rayu amfanin gona yana so kana so ya rayu dabbarka tana so kana so ta rayu zuciya ma tana rayuwa sinadarin da yake raya zuciya shine kunya ƴan uwana kunya din nan shine malamai suka ce Ibn Qayyim yake cewa aslu kulli khair alhaya'u maddatu hayatil qalb kuma alhaya'u din nan shine aslu kulli khair asalin duk wani alheri da ka sani kunya idan kunya ta tafi to alheri ya tafi ga mutum gaba daya shi yasa yazo a hadisi sahihi annabi yake cewa alhaya'u khairun kulluhu Allahu akbar annabi yake cewa kunya gaba dayanta alheri ne kunya gaba dayanta alheri ne jama'a mu zama masu kunya mu yi koyi da sayyidina Usman bin Affan mu zama masu kunya. An ce sayyidina Usman bu yarinya budurwa ma bata kai shi kunya ba, kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yafi yarinya budurwa kunya. To sayyidina Usman yayi koyi da manzo Allah wannan babi. Ina masu saban Allah, ina wanda suka rungumi ma'asi sabawa Ubangiji, ana alfahari da sabawa Allah, a keta dokar Ubangiji ai abinda aka ga dama, to kuna korewa kanku kunya ne. Kenan zunubi yana raunana kunya a cikin zuciyar bawa. Kai bari ma dai kunyar ta kan iya fita kwata-kwata daga cikin zuciyar mutum bilkulliyya idan ya zamanto yana aikata zunubi. Idan mutum ya kai matsayi wani mataki na rashin kunya har zai kai ga bai damu ba, dan mutane sun gane cewa shi mara mutunci ne, baya ma damunsa, shine kamar yadda na buga mana misali. Yanzu akwai mutanen da alfahari ma suke da rasar kunya din, sai ka ji ana cewa tab ai wani mara kunya ne, amma kuma yana kada kan yana jin dadi. An ce da shi mara kunya yana kuma jin dadi. Duk wanda ba aka ce da shi mara kunya ne, to an ce da shi mara imani ne. Dan manzo Allah ya faɗa a hadisi Imam al-Hakim, hadisi ingantacce a bisa sharh Imam Bukhari da Muslim, manzo Allah ya ce al-haya wal iman qurina jami'an, da kunya da imani an hada su wuri guda. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar, idan aka cire daya to an cire daya, matukar an dauke daya. In dai babu kunya to wallahi babu imani, in kuma babu imani to kuma babu kunya. Haka annabi ya faɗa. To idan mutum ya kai wani mataki na sabon Ubangiji zai kai ga baya ma damuwa dan an ci shi mara kunya ne. Kaga ana bada labari akan mummunan dabi'a bi qubhi halihi, amma wallahi ba a koge zo ba yayi. To me ya jawo masa wannan? Saboda yayi wato total insilakh, wato ya fita gabaki daya daga kunyar, ya zaru yanda ka san ana zare wato gashi daga cikin gari, haka ya zare jikinsa daga cikin kunya. Shi yasa za ga duk abinda zai yi, duk abinda za a faɗa na suka kan shi wallahi bai dame shi ba. Idan bawa ya kai wannan hali to gaskiya ba a tsammanta masa samun salaha. Allah kiyaye mu. Subhanallah. Shedan ma in yaga wannan yana ce da shi mara rabo, haka malamai suke cewa. Irin mai wannan dabi'ar shedan ma cewa yake da shi bai da rabo. Yasa malamai suke cewa malla haya abi mayitun fi dunya shaqiyun fil akhirah. Duk mutumin da bai da kunya jama'a to a rayuwar duniya kamar matacce ne, kuma a lahira kuma shaqiyi ne, dan wuta ne. Allah kiyaye mu. Akwai wasu abubuwa da suna da alaka da juna jama'a, mu kula da su ɗan uwana masu saurare. Har yanzu muna magana ne akan rayuwa a bar koyi, me ya kamata mu koyi. Muna magana ne akan gabar magana da muka zo ta sayyidina Usman bin Affan, cewa mutum ne mai kunya. Ashe kunyan nan wato ya hada da abubuwa masu yawa. Malamai suka ce akwai talazum. Idan aka samu zunubi to yakan kore kunya. In dai mutum yana sako yana aikata zunubi to ka lura insha Allah za ka rasar kunya sa karuwa take. Da rashin kishi, rashin kunya, rashin kishi. Kaga mutumin da baya kishin matarsa, baya kishin iyalinsa, baya kishin yayansa mata, subhanallah. Kaga mutum a zo har gidansa ana wasa da yarsa, ana taba yarsa, ana shedanci da yarsa, amma ko da wasa bai damu ba abin da ya dame shi. Saboda shi kansa muzunubi ne. In an ce muzunubi ana nufin mabarnaci, mazinaci, ai wannan mai zunubi. Akwai wani gida da na gani wata ran, Allah ya sauke, na kan faɗi wannan dan wa'azi ga iyaye, musamman waɗanda suke da ƴan mata ana zuwa zance da su. Wani ne ya zo yana zance da yarinya a kofar gidan ubanta. aka dauko masa kujera irin fararen kujerun nan da ake zama ka dauko mai kujera ta dauko kujera suka hade kujerun suna kallon juna da yazo ya zauna yanda ya zauna din nan yana kallanta tana kallansa sai ya soka kafarsa gwiwarsa a tsakanin cinyoyin ta guda biyu ita ma ta soka daya ta ta gwiwa a tsakanin mai cinyoyin shi guda biyu a kofar gidan ubanta araha kyauta duk wanda zai wuce a bakin titi yana gani kuma uban ya dawo da mota ya parking yana kallo yaje ya gaishe shi ya dawo ya ci gaba da zama da yarinyar haka bai damu ba karshe kuma kaga ya tsere ya gudu ma bai aure yarinyar ba irin wannan mummunar tarbiya jama'a bai kamata mu yadda da ita ba tsakani da Allah mutumin da yake sallah yana kallon gabar yana tunanin akwai hisabi a kansa Allah zai tambaye shi ya maka arziki ka samu yaya mata da ta dalilin su zaka samu jikokin da zasu yi maka addu'a su yi maka addu'a ka samu ceton su ko ka samu rahama da addu'o'in da suke maka amma ka bari wani yazo har kofar gidanka ya keta tarbiyarka ya wulakanta mutuncinka ya ci zarafin iyalinka dan cin zarafi ne wannan duk wanda zai zo har kofar gidanka yazo ya wannan barna da yarinyarka ai ya gama da kai so don Allah jama'a mu zama masu kunya kar mu rinka barin abubuwa na rashin kyautawa ana aikatawa muna kyalewa akwai mutumin da cikin dabi'unsa mai gida ne ƴaƴansa ba sa zuwa gaishe shi ba hula su je su gaishe shi ba hula bai zai yi ba in dai za su je su gaishe shi za su sa hula in dai za a gana shi za su sa hula saboda ya koya musu mai tarbiya hishma su da Allah jama'a mu kula da wannan mu kiyaye Allah ya mana arziki ya ba mu ikon gyarawa duk wanda baya jin kunyar mutane to ho ba zai ji kunyar Allah ba malamai suka ce wanda ya ji kunyar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ki saba masa to ma Allah shi ma zai ji kunyarsa ba zai mai ukuba ba man istahaya minallahi inda ma'asiyatihi istahaya Allahu min uqubatihi yawma yalqahu duk wanda ya ji kunyar Allah yayin zunubi zai aikata zunubi Allahu akbar Allah ya yafe mana Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu cika da imani yayin da mutum zai aikata zunubi sai ya tuna Allah sai ya ji kunyar Allah sai ya kame yake aikata wannan to ranar tashi alkiyama shi ma Allah zai ji kunyarsa ba zai masa azaba ba zai masa zunubi ba wa man lam yastahi min ma'siyati Allah amma shi ma kuma la mai yastahi Allah min uqubati duk wanda bai ji kunyar sabawa ubangiji ba da ikon Allah shi ma kuma Allah ba zai ji kunyar yi masa uquba ba ranar tashi alkiyama wannan ita ce kaidar in kai ai maka Ibn Qayyim yayi bayanai masu ban sha'awa masu kyau a cikin littafin nan mai kyau ga daliban ilimi yana da kyau su neme shi a je a karanta shi a da'u wa dawa yana da kyau littafin sosai kwarai da gaske na Ibn Qayyim yayi bayanai akan waɗannan abubuwa jama'a kunya kashi kashi shi kala kala ne kafin mu tsallaka gaba akan shi sai na Usman din har yanzu akan kunya kala kala ce malamai sun kasa kunya kashi kashi wajen kashi goma kamar yadda Ibn Qayyim Allah ya masa rahama yayi bayanin nan akwai kunya da ake ce da ita hayatul jinaya kamar misalin hayatul jinaya shine suke cewa kunyar annabi Adam alayhi salam da yawa ubangiji tabaraka wataala ya ji kunyar Allah lokacin da ya ruga da gudu a cikin gidan aljanna kamar yadda kissar Adam ta zo a cikin aljanna ya ruga da gudu Allah ubangiji ya ce a firara minni ya Adam ya kai Adamu yanzu gudu na za ka yi sai annabi Adam ya ce a la ya rabbi bal haya minka ya ubangiji ba gudunka ne ba kunyarka nake ji kunyar ka nake ji wannan shine haya'ul jinaya ake ce da shi akwai kuma wata kunyar ta biyu da ake ce da ta haya'ul taqsir shi kuma wannan suna bada misali kamar a misalin kunyar da mala'ikun Allah suke wa Ubangiji. Al-Qur'ani ya bada labari cewa mala'iku yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, suna yi wa Ubangiji tasbihi dare da rana, ba sa kosa ba su gajiyawa. Amma idan aka zo kiyama, mai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, idan an zo a kiyama, mala'ikun nan da suke wa Allah bauta kullum fa tasbihi Ubangiji suke yi masa dare da rana, su ba wani lokacin hutu. Dama abincin su ibada, abincin su tasbihi, abincin su tahmidi. Idan sun zo kiyama sai su ce Ubangiji subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, la ilaha illallah, ya Ubangiji tsarki tabbata gare ka ban bauta maka hakikanin bauta maka ba. Wannan mala'iku ne za su ga Allah. Ka duba halittar da kullum bautar Ubangiji suke. Ya tabbata a riwaya cewa tunda Allah yi duniya, akwai mala'ikun da suke tunda Allah halicci duniya sujjada suke yi. Ko ba su daga ba sai an tashi kiyama. Goshin su yana kar. Akwai waɗanda Allah yi su tunda Allah ya halicci duniya akan ruku'i suke. Akwai wanda a tsaitsaye suke. Akwai mala'iku na cikin ruwa, akwai mala'iku masu bin iska, akwai sayyahin wanda aikin su gaba ɗaya yawo suke kurin a duniya suke kewayawa, surveillance, su ta zirga zirga su je su dawo, aikin su kenan, ba su saukowa, ba sa kuma tsayawa. Akwai mala'ikun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa suna shiga Baitul Ma'mur, wannan babban daki na Ubangiji a can sama da yake daidai sitin dakin Ka'aba, yana nan sama'ud dunya, wannan sama ta farko. Mala'iku kullun 70,000 ke shiga cikin wannan daki na Baitul Ma'mur, su kamar Ka'aba yake, Ka'aba nan kasa shi ma can kamar Ka'aba ne, suke yin ibada, suke dawafi, suke bauta wa Ubangiji 70,000, suna gama za su tafi, an gama da su wasu 70,000 din da su. Shi yasa malami suka ce mala'iku sun fi dan adam yawa. Akwai mala'ikun da suke tare da mutane, akwai mala'ikun da suke cikin daji. Subhanallah. وما يعلم جنود ربك الا هو. القران yace ba wanda yasan iya yawan rundunonin ubangijin ka fa in ba shi ba. To jama'a, mu duba waɗannan mala'iku da suke wa Allah bauta. Su fa mala'iku ba su ma san saban Allah ba, ba su san shi ba. Amma duk da haka a kiyama idan sun je hisabi, za su ce wa Allah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ban maka bauta hakikanin bauta ba. Mu yau ina zamu sa kanmu, me muke wa Ubangiji na bauta? Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik, me muke wa Allah? Sallah nawa muke yi, azumi na nafila nawa muke yi, tasbihi nawa muke yi, salatin annabi nawa muke yi, haylala nawa muke yi, istighfari nawa muke yi, la ilaha illallah guda nawa muke yi? Amma mu kwatanta da sabo da zunubi da muke aikatawa ƴan uwana, saboda zunubi da barna da dan adam yake shine Allah ya jarbe mu da halin da muke ciki a yau na damuwa. Babu abin da yafi komai hadari irin zubar da jini. Amma yanzu mun waye gari zubar da jini ba komai bane. Ana bada labarin an kashe mutum 100 kaza, kaga mutum koge zo bai damu ba, saboda zunubi ya mana yawa. A kashe waɗannan, a halaka waɗannan, a yanka waɗannan, a sare wuyan waɗannan, a yi menene dan adam? Ba mu damu ba. Kuma abun kullun karuwa yake, kai ka ce ya lafa sai dai karu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa cikin hadisi, fa idza rufiya as-sayfu fi ummati, ima hadisin Imam Tirmidhi, hadisi ingantacce. Manzon Allah ce idan har aka daga takwabi a cikin al'ummata, matukar aka fara daga takwabi ana kashe mutane, to la yurfa, ai idan aka daga wannan takwabi to ba za a sauke wannan takwabi ba ila kiyamis sa'a. Kamar ka ce bindiga, in aka daga bindiga aka fara amfani da ita ana harbe mutane a cikin al'ummata, to fa shikenan kiyama kuma ta taho, ba za kuma a daina ba ila kiyamis sa'a. Sai dai ka ji kamar ya lafa, amma sai ka ji ya tashi a wani wuri, ya lafa anan ya tashi a wani wuri. Saboda me? Ya tabbata daman ƙarshen zamani mutane za ga suna gudun Ubangiji. Mai addini yau ya zama abin kallo, mai addini ya zama abin zargi, mai addini wanda yake bin Allah yake sallah akai akai ya zama abin sa ido a kansa ana ganin bai waye ba bai ma san me ake ciki ba yan duniya masu shedanci masu tsiya masu rasar kunya mazinata yan luwadi yan caca masu shaye shaye yan ta'adda maciya haram maciya riba wadannan su ne mutane su ake damawa da su su ne ake ganin su ne amma wanda baya wannan to ana ganin akwai alamar wato wani terrorist ne ko external beat ne ko wacece ne gashi nan dai da ake ta ambata mutane Allah ya kamu lokacin da yanzu akwai wuraren da wallahi sallah biyar baka isa ka je kai a masallaci ba wallahi sai an rubuta sunanka ce wannan abun tuhuma ne sallah biyar sai dai mutum ya dabara yau wannan sallar ya je wancan masallaci wannan sallar ya je wannan masallaci dan kada a rinka ganin sa salloli guda biyar yanayi to Allah ji kalli mamai kuma Allah ba su hakuri su da suke limanci a masallatan a duniya yanzu a cikin kasashe akwai inda wallahi salloli biyar ba za ka iya yin sa kai kai ba in ba haka ba kuma za ka shiga wani bakin littafi da za a rubuta da an zo neman yan kaza to kai za a rubuta kana cikin su saboda kawai laifinka kana zuwa salloli kada Allah ya nuna mana wannan yanayi a cikin wannan kasa ta mu so jama'a kun ga dai halin da ake ciki mu koma ga Allah mu tuba ga Allah sai Allah ya tsare jinin mu mu koma ga Allah mu tuba ga Allah mu ji kunya a cikin mu'amalolin mu sai Allah ubangiji ya tsare mana zuriyar mu da ƴaƴan mu yanzu ba ma mu ba kai tunanin ƴaƴanka da jikokinka dan uwana yaya za su yi rayuwa a ƙasar nan idan mu yanzu da muke ciki muna hasbunallahu wa ni'mal wakil muna wayyo Allah mun shiga uku mun rasa ina za mu saka mu ka rasa inda za ka iya tunkara ka samu wata sa'ida da kwanciyar hankali to wai ƴaƴanka da jikokinka da kake haifa ƴaƴan da ake kyankisawa yanzu su kuma za su iya rayuwa a ƙasar nan matukar idalam tastahsinul awdha in yanayi din bai canja ba bai yi kyau ba ya za su iya rayuwa yanzu ba za mu tsaya mu yi tunani ba mu taimaki kanmu mu gyara wannan al'umma alal aqalli if mun zama ma victims mun zama mu ne muka zama casualties mu ne abin ya shafe mu to mu gyara hanya mana da yadda ƴaƴanmu da jikokinmu za su zo su yi rayuwa mai daɗi ga maganin nan a hannunmu amma taurin kai na ɗan adam da san zuciya da bin ra'ayi ya hana saboda neman abin duniya to jama'a dai kun ga duk bautar mala'iku za su zo kiyama su nuna ubangiji subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik akwai haya'ul ijlal kunya jin kunya na ainihin wato girmama ubangiji shine suke cewa haya'ul ma'rifa kenan shi wannan abin da ake nufi da nau'i na uku kenan na kunya wato iya yadda bawa ya san ubangiji iya yadda zai ji kunyar sa ashe yawan sanin Allah ka san ubangiji tabaraka ta'ala wannan zai sa ka ji kunyar sa sosai kenan wanda za ga bai san Allah ba to sai ga bare ji kunyar sa ba akwai na uku ko na hudu suna ce da shi haya'ul karami kamar irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a hadisi ya ji kunyar wasu mutane da ya kiraye su zuwa waliman nana Zainab matarsa Zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walima ya kira wasu mutane suka dade sahabbai ne suka dade bayan an yi walima suka dade mai kun su tashi su fita sai ya kasa cewa ku tashi ku tafi na gaji Allahu akbar ka duba gidansa fa suka zo gayyata su yayi walima aka yi amma yana so ya shiga wajen iyalinsa a riwaya aka ce manzo Allah sai ya tashi ya shiga ya fita wai dai yana dan musu alama su gane cewa yana buƙatar ya shiga wajen iyalinsa ya kwanta amma ba su gane ba ya kasa bude masu baki ya bude baki ya ce musu yana jin wannan shine haya'ul karami akwai mutanen da mallan wallahi suna cikin wani irin yanayi ba za su iya bude baki su gaya ma wani suna cutuwa amma ba za su iya ma magana saboda suna da kunya to annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana yi kisa can qur'ani yayi bayani cewa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadis inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayasta'i minkum wallahu la yasta'i min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah tabaaraka wa ta'ala da yaga wannan kunya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita yaga kunyar
zata sa yi cutu shine Allah yace idan kun gama cin abinci to ku tashi ku tafi gidajen ku wala musta'anisin li hadis ba sai kun tsaya kuna zaman hiran zance ba alhali bayan kun gama abin da ya kawo ku inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wannan din yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana jin kunya ku shine muhallin shahid ku duba qur'ani kansa ya faɗi cewa manzon Allah yana jin kunya so jama'a kamata mu zama masu kunya fayastahi minkum sai ji kunya ku amma fa wallahu la yastahi min alhaq amma Allah fa bai jin kunya da giya muku gaskiya Allah bai jin kunya da giya muku gaskiya to wannan kunya ta hudu kenan akwai kunya ta biyar sunanta haya'ul hishmati kamar misali arwaito Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yadda kun san sirkin annabi ne yana auren yar manzon Allah Fatimatu Zahra to Ali Allah ya jarabe shi mutun ne mai yawan zubar da mazi mazi wani ruwa ne da yake fitowa daga gaban mutun ko namiji ko mace wato yayin da karamar sha'awa ta zo galiban in namiji ne in gaban shi ya miƙe to sai ya fitar da wannan mazi din in ma mace ce kuma yadda ta yi sha'awa ko tunani sai ta fitar da wannan mazi din to Aliyu yadda riwaya ta zo sahihiya kamar yadda Hafiz ya kawo ta a cikin Bulughul Maram da sauran kutubu sita kana rajulan madza'an Ali ibn Abi Talib mutun ne mai yawan wato jin wato mai zubar da mazi da yawa to kuma yana so ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya tambaye Annabi to amma saboda kuma Annabi sirkin sa ne sai ya tura wani yaron sa mai suna Miqdad yace Miqdad je ka gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka gaya masa cewa Allah ya jarabe ni ina yawan zubar da mazi do Allah mai hukunci na a riwayar Ali ibn Abi Talib yake cewa li makanat ibnatihi minni saboda matsayin yarsa a wajena ina auren yarsa ba zan iya bude baki na je na ce masa ina yawan kaza ba akwai kunya ta sarakuta wannan ita ce haya'ul hishmati ake ce da ita so anan gurin mu lura da wani abu guda ashe addinin musulunci yana respecting na sarakuta din ina warai da gaske me yasa Ali ibn Abi Talib bai je tambayi Annabi directly ba saboda sirkin shi ne bayan matsayinsa na Annabi kuma shirkin shi ne yana auren yarsa ba mu yanzu irin yadda zamani ya zo subhanallah kaga mutum baya jin kunya sirkinsa komai a gaban sirkinsa zai komai baya jin kunya sirkinsa ma jin kunya sirkarsa kaga mutum yana yanka maganganu na rashin kirki a gaban sirkinsa da inda aka san mutunci aka san kima subhanallah ai in dai sarakuta ta hada ka da mutum to kunya ta hada ka da shi kai ba sarakuta ba ma a da yanda aka san ya kamata mutumin da ya maka hanyar aure ma kunyar sa kake ji wallahi kuma alhamdulillah wannan abin sha'awa ku kwanan nan wani dan uwa yana gaya min cewa har yanzu din akwai sauran mutane masu irin wannan yanzu akwai mutumin da wallahi wani ne kawai dan uwan shi ne fa kanin sa ne ake ba mu labari kanin sa ne yayi hanya wa abokinsa zai nemi yar wannan mutumin aure ai tunda ya masa hanyar nan ya masa magana cewa wani aboki na yana son wance ka duba fa kanin shi ne fa kanin shi ne uwa ɗaya uba ɗaya amma wallahi tunda shi yayi hanya za a nemi yarsa aure shi kansa kunya sai yake ji din ya zauna a wuri ba sa iya zama tare idan ya biyo hanya sai ya kauce ya wuce har yanzu akwai irin waɗannan mutane suna nan Allah ya musu albarka yan arziki so irin ɗabi'a da ake na rasar kunya ga sarakunai wato a irin wannan zamani gaskiya ba musulunci bane kuma bai kamata ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara yanzu wani ne wai ya je yana neman aure ya je yana nema da kansa kawai ya wanke rigarsa ko hula bai sa ba ya kama hanya ya tafi gidan sarkin nasa ai mai sallama da alhaji ƴaƴan zamani kenan ƴan ƙarshen lokaci Allah ya sauƙi Allah ya gyara mana halin mu ya je buga aka yi mai sallama da mai gida uban yarinyar fa da zai aura fa wai ai mai sallama ne aka yi mai sallama ya zo daga shi sai ƴan rigarsa kamar wanda zai je kashe gobara aka yi mai sallama da alhaji ya fito yana shafa kai na gaji lafiya alhaji na ga ƴarka ne ina santa yace a'a
kai ku dan Allah wannan bawan Allah baka da uba a garin nan baka da baffa baka da kawo baka da kowa yana so sa yana cewa akwai ce ya zazzage shi ta ci ka tafka bani guri ka je ka turo iyayenka kaga wannan mutane na da kenan waɗanda suka san ya kamata na'am a shari'a ba laifi bane dan mutun ya je directly yayi magana da wani cewa yana so ya bashi dama zai neme yasa ba laifi bane amma ba akwai kunya ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ai ba da kansa yaje directly ba duk aurace-auracen da yi ba da kansa yaje directly yaje ba kamar irin suna na Khadija majority mafirin jayin auren da annabi ba da kansa yaje ba aikawa yake ashe yana da kyau din mutun ya dan aika ya tura dan a samu kunya kuma da zarar mutum yau ya zama surikin kai akwai kunya ina fadin ta bangaren guda biyu da su sarkunan da kuma ban sani ba bangarorin guda biyu ina nufin da dan da ya auri yar da kuma iyayen yar ya kamata a samu sarakuta to amma yanzu abin da ke faruwa zaka ga uban miji ya je yana wasa da matar dan sa kaga iya rashin mutunci kenan uban miji ba a fahimce ni ba ko uban miji ya je yana wasa da mai matar ɗansa ana hira ana harkoki ko a haɗu a falo guda ana hira ana kallo ana tafawa ana kaza wannan wani irin abu ne kai ba ɗabi'ar kwarai bace bai ta dace da musulunci ba ko ba ta dace da mu ba ya kamata mu yi kokari mu gyara ƴan uwana babbar ribar damu abin da ya dame mu shine a faɗi halaye da ɗabi'u waɗanda suke ba su da kyau ne dan mu gyara to wannan kenan akwai kuma kunya ta shida ita ce haya'ul istihqari ake cewa ta yadda mutum wato zai kankan da kanshi ba kaskan da kai ba kankan da kai da yawa mutane suna yin kuskure sai mutum ya ce wai an so mutum ya kaskantar da kai a kankan da kai ake cewa kaskantar da kai wulakanta kai kenan ai wannan ba daidai bane shari'a ba ce ka kaskantar sai dai ka kankantar yawa ka nuna kai ba kowa bane ba kamar yadda bawa zai rinka jin kunyar ubangijinsa yayin da kake roƙon ubangiji bukatunka sai ka rinka karanta kanka kar ka nuna isa duk wanda zaka je ka nemi wani abu wurin sa ai zaka nuna gajiyawar ka ko ba haka bane ba to wannan abu ne mai kyau kwarai shi ma nau'i ne na kunya akwai kunya ta takwas ita ce haya'ul mahabbati ake ce da ita kamar misali wanda yake son wani sai ya rinka jin kunyar wanda yake so din haya'ul muhibbi min mahbubihi kenan kunya ta wanda yake so ga wanda yake so din ta irin wannan kunya ta kan iya faruwa idan kana son mutum ko kana son ko mace ko wani abu ko tuno shi kai ko tuno ta kai a lokacin kawai sai ka ji alamar kunyar sa yana zuwa maka kamar yaya ba dan komai ba saboda tsabar son ya shiga cikin zuciya yanzu misali na san mata za su fahimta wannan ƴan mata mace tana tuno wala Allah masoyinta ko wani abu take yi haka indai masoyinta ta tuno ko wanda yake neman ta da aure to sai ga koda baya wurin indai ta tuno shi to sai ga ta dan ras haka sai ta ga kamar yana wurin to wannan ita ma wato akwai ta daga a cikin musulunci malamai suna bayani kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa Allah ubangiji masa rahama kuma amma da yawan mutane an ce ba sa iya gane me sababi me yasa mutum yake wannan baka ga mutum ba amma kana jin kunyar sa akwai kunya ta takwas ita ce hayatul ubudiyya ake ce da ita kunya ta bauta ta bautar ubangiji wannan kunya ce da ta haɗu da abubuwa guda biyu akwai wato mahabba akwai kuma khauf kunya ce da kana son abu kuma kana jin tsoron sa kana son abu kana jin tsoron sa kamar yadda ake ubangiji ana son Allah kuma ana tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala ko akan mahaifi misali wani daga yana son mahaifin shi kuma yana jin tsoron sa yana son mahaifin to amma wannan ana yi wa ubangiji ne tabaraka wa ta'ala tunda shi mahaifi ba a bauta masa bautar Allah ta sa mutum yake jin kunyarsa akwai kuma kunya ta tara suna ce da ita haya'ul sharafi wal izzati kamar misalin babban mutum ya rinka jin cewa a matsayinsa na shi babba bai kamata ya aikata wannan aikin ba sai ka ji ana cewa kamar ba wane da girman ka
matsayi irin naka a ce yau a ganka kana wannan da darajarka da daukakarka da mutuncinka a garin nan a ga kana tafiya a titi kana cin gida habba wannan yana cikin khawarimul muru'a irin misali wannan ka mutun yaga cewa yana jin kunya saboda matsayinsa bizai ba yanzu akwai mutanen da ba wani abu bane is normal ko ba haka bane ba matsala bane wannan wani abu ne mai sauki kawai dan ya sai gida yana barewa yana ci a hanya ba wanda zai masa magana ba wanda zai masa magana is usual wannan an saba ana yi dama amma akwai wanda ba zai yi ba ko kudi zaka bashi ba zai yi sai gida ya tafi a hanya yana ci ba ko ga mutum mai mutunci da daraja yana tafi a hanya yana shan rake ya yana yaga yana jefar da bawon rake yana tafiya ba zai yi ba to wannan haya'u sharafi wal izzati kenan mutum zai ji kunyar ya aikata wannan ko ga mutum mai matsayi da daraja ya zo bakin titi yana cin abinci ko yana kallon sa kaga dai halal ne mutum ya zauna ya ci abinci a wannan amma a dan kewaye din yana da kyau sai sa za ga wasu za su ci abinci sai mutum ya dan juya wa mutane baya mun sani ko yan uwa insha Allah amma saurare ana fahimta to shi ma wannan din yana cikin abubuwa da ya kamata mutum ya kula matsayi ne a rayuwa akwai abin da zaka iya yin sa akwai abin da gaskiya matsayinka bai dace kai shi ba amma yanzu ka ga mutum babban mutum da ka sani mai kima da daraja ya tsaya a bakin titi wajen mai shinkafa da wake ya ce a auna masa na kaza kuma ya zauna a gurin ya fita daga motar sai zo ya zauna ya ce wannan sai ga da kunya na'am in an zauna a shari'ar musulunci aka lissafa aka duba aka sa abun a faifai shin zama da yi a wannan wuri ya ce wannan abinci ya yi laifi ya sa ba Allah bai yi ba to amma tsakani da Allah matsayi da daraja ya sa bai kamata yi ba saboda darajarsa amma yanzu misali yaro karami ko wani wanda ba ya yi da sharafa ko wata ɗaukaka cikin al'umma dan ya tsaya ya yi wannan menene ba komai a ciki to duk yana da kyau 'yan uwana mu kula da wannan bayan wannan kuma kunya ta goma ta ƙarshe mutum ya rinka jin kunyar kansa da kansa shine haya'ul mar'i min nafsihi suke cewa haya'u an nufus ash-sharif al-aziz ar-rafi'a mutum ya jiwa kansa da kansa kunya kar ya dai gado wa kansa gaskanci mutum ya ki ya dai dauki ya dauki karanta yawa akwai abin da za ga mutum ina bazan iya yin kaza ba bazan yaddar wa kaina ne kaza ba saboda shi da kansa yana jin kunyar kansa ya aikata wannan abu ba zai yadda ba kuma ba zai bari ba to wannan shi ma malamai suka ce wannan hada amma akmal ma yakunu min alhaya wannan mafi cikar kunya kenan idan kaga mutum yana ji wa kansa da kansa kunya to insha Allah zai ji kunyar wani muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya bamu kunya jama'a duk wannan bayanai yan wani masu saurare mun yi su ne saboda mu dada goyen baya da kuma dada sharhi da bayani akan kunyar sayyidina Usman ibn Affan tunda wato akan sa muke yin magana daga cikin fa'idoji da amfanin kunya wanda akan sa zamu tsaya insha Allah sai wani sati sai mu dora akan abin da ya shafi shi sayyidina Usman din shine wato ita kunya din nan tana daga cikin dabi'u na imani kuma duk wanda yake da kunya insha Allah da yawa za ga to yana kaurcewa sabon Allah dan kunya za ta sa ya ji kunyar Allah bai zai saba masa ba kuma kunya takan taimaki mutum ya fuskanci wa Allah bauta sosai sannan kuma kunya takan nesantar da mutum daga bakin ciki da damuwar duniya duk mai kunya za ga insha Allah ba zai fada cikin abun kunya ba kuma tushe ne na imani kunya tana ba mutum natsuwa za ga mutumin da yake da kunya yana da natsuwa ba zai taba aikata abin da zai zubar da mutuncinsa ba saboda yana da kunya kuma duk mai kunya za ku ga baya wulakanta mutane yawa mai kunya kuma za ku ga ana girmama shi a cikin al'umma shi ba zai wulakanta wani ba kuma za ka ga ba za a wulakanta shi saboda yana da kunya kuma kunyar nan ita ce take hana mutum ya fito na fito ya zare ido ya sabula a fuskarsa ya rashin kirki la inda yana da kunya ba zai wannan ba wannan yana nuna mana mutum yana da kyakkyawan wato sarira, sirrinsa yana da kyau indai mutum yana da kunya. Kunya sifa ce daga cikin sifofin annabawa da sahabban annaba da tabi'ai da salihan bayi duka. Duk wannan akwai nusus masu tarin yawa akan kunya. Kuma duk wanda yake da kunya, to malamai suka ce ana irga shi, ana lissafa cikin masoya Allah, masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama. To Allah muke roƙo ya ba mu kunya, ya sa mu cikin masu jin kunya. Kuma Allah ya ji kan sayyidina Uthman ibn Affan, Allah ubangiji ya tashe mu tare da waɗannan manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka ba da gudunmuwa mu addinin musulunci, irin su Uthman ibn Affan din. To jama'a, saboda yanayi na lokaci, ga dan uwa mallam Adam yana ta nuna mun yanayin lokaci yayi, zamu dakata anan, sai dai kuma mu yi addu'a Allah ya yi mana halin da muke ciki. Dan uwa, mutane suna cikin wani yanayi, ana ta samu yan uwa suna yi gudun hijira daga garuruka, daga jihohi, muna cikin wani yanayi na damuwa. Ayi addu'a kuma duk inda aka samu labarin waɗannan yan gudun hijira, aje a kai musu taimako. Jama'a, mu tsaya mu yi tunani, waɗannan yan uwanmu ne, tare muke da su, ƙasarmu ɗaya, addininmu ɗaya da su, sun shiga cikin wani hali na damuwa, hali na talauci, hali na an raba su da gidajensu na zama, sun taho. Duk wanda ya taho hijira sai ya tafi Kano, zai taho Kano, zai taho. Ga su nan da yawa a Hizba ne, ga su nan wasu ma a Udil aka ajiye su, ga su wasu an raba su a cikin unguwanni, a yi musu addu'a. 'Yan Taraba ne, duk su ma duk sun tattaho, duk Kano ake taho, Adamawa ne, Maiduguri ne, ina ne, duk waɗannan abubuwa mu yi addu'a Allah ya yi mana halin da ake ciki, Allah ya ba mu zaman lafiya. Mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu, in mun yi addu'a sai Ubangiji ya karɓa, amma in ba mu gyara halayenmu ba, to za mu yi ta ganin ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarta. Kuma muna kira ga masu hali da gwamnatoci, da masu hali da 'yan siyasa, a tsaya a yi tunanin wannan yanayi da ake ciki, a samarwa da mutane mafita fa. Kada mu zo mu shiga yanayin da kowa ma zai rasa inda zai sa kansa. A taimaki waɗannan bayan Allah, a tsayar da waɗannan abubuwa da suke faruwa, a kai musu tallafi, a kai musu agaji, a taimaka musu. Suna buƙatar magani, suna buƙatar abinci, suna buƙatar sutura, suna buƙatar ilimi, suna buƙatar mene, ga su abubuwan taimako da yawa. Masu kuɗi, su fitar da abin da Allah ya hore muku. Dalibai, majalisai, wurare da masallatai, a ta tara taimako ana kai musu. Duk wanda ya shigo Kano ya ji an yi karamci, ya san cewa Kanawa suna da karamci, tunda suka mutunta mu, suka karama mu, duk wanda ya tashi gudun hijira sai ya tsallako ya taho Kano. To wannan yana nuna mutanen Kano suna da karamci kenan. To don Allah a nuna musu wannan karamci, a taimaka musu, a agaza musu. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya, ya raba mu da dukkan wani tashin hankali da damuwa, da duk abin da zai bakanta mana rai, ya samu hali na kakanika yi. Muna fatan Allah ya yi mana, Allah ya saka alkhairi da alkhairi ga wannan gidan rediyo, suka dauki nauyin yada wannan shiri. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.